وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلى بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بينما يقوى إلى مرجعك وتأدين المسلم في وقت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaikum. Dukkan yabo da godiya da jinjina sun tabbata ga Allah Jalla wa Ala, wanda cikin hikimarsa da kaddarawarsa da gudanar da al'amuransa yanda ya so ya ga dama, shine ya nufi mu haɗu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar Asaba, wanda ya dace da 15 ga watan Ramadan shekara ta 1443 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina. Kuma ita ce rana ta 16 ga wata na 4 a cikin shekara ta 2022 bayan miladiyar Annabi Isa. A wannan majalisi namu mai albarka, inda muka saba gabatar da darasi a cikin tafsirin Al-Qur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka. Kaga a wannan masallaci mai albarka, masallacin Banko Plaza da ke unguwar Banko a tsakiyar birnin Abuja, muna roƙon Allah Ta'ala ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi. Idan ƴan uwa ku manta, ba har yanzu ne muna cikin tafsirin ayoyin suratul Anbiya. Yau in Allah ya yarda, za mu tashi fadin Ubangiji Ta'ala. Inna qadhiku bil haqqi 'ala al baqi fa yadhmuhu wa idha huwa dhahib. Na'am.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Inna qadhiku bil haqqi 'ala al baqi fa yadhmuhu fa idha huwa dhahib. ولكم الويل مما تصفون. وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون.
الله تعالى يقول لكم بالحق على الباطل برجي من جيف غسكيا alal baqiri akan ƙarya. Fa yadmuhu, sai ita gaskiya ɗin ta yi ruhu-ruhu da ƙarya. Fa idza huwa dhahibun, sai ka nemi ita ƙarya ɗin ta ɓace bas, ba za ka ganta ba. Wa lakumul wayl, kuma lallai tsananin azabar wuta ya tabbata a kanku. Min ma tasifuna, saboda irin abin da kuke siffanta Allah da shi na tawaya. Wa lahu man fis samawati wal ard, shi ko Allah da abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin ƙasa mallakar sa ne. Wa man indahu, waɗancan halittu da suke wajensa na mala'iku, la yastakbiruna an ibadatihi, da tsai ba sa girman kai dangane da bautarsa shi Ubangiji mai girma ɗaukaka. Wa la yastahqirun, sannan kuma ba sa gajiyawa, ba sa ƙosawa cikin bautar Allah. Yusabbihuna al-layla wan-nahar, sun kasance ba dare ba rana abinda suke kadai aikin su tasbihi. La yaqsurun, ba sa kusawa. Waɗannan ayoyi da suke gabanmu ci gaba ne da bayani akan korewar Ubangiji da girma ɗaukaka sufofi na tawaya, waɗanda mushrikai sun kasance suke danganta shi da shi. A ayar da muka karanta a jiya, Allah Ta'ala ce law aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin, da a ce muna da iko, wato da a ce mun yi nufin an nattakhidha lahwan, a ce mu ɗauki wani abun warki. Muka ce abinda kalmar lahu take nufi a larabcin ayar, ko dai mata ko kuma ɗa. Allah Ta'ala ce da za mu nufi ɗaukan wani ɗa mu riƙe shi a matsayin ɗa, ko wata mata mu riƙe ta a matsayin abokiyar rayuwa, لاتخذناه من لدنا أين أمرك أتكين إرن أبن دمك لشي na mala'ikunmu sai mu zaɓi mala'ika mu mai da shi ɗanmu ba za mu ɗauka a cikin mutane ba da sai mu ɗauki a cikin matan horo da ɗin na aljanna sai mu ɗauki wata mu mai da ita sahibarmu da ba za mu ɗauka a cikin mutane ba da bayan da za mu ɗauki maryamu irin yadda kiristoci suke cewa na na maryamu ai matar Allah ce ba yadda za mu ɗauke ta da sai mu ɗauka a cikin horo da ɗin dan Allah da matan horo da ini da mata mutane suwane ne suka fi horo da ini sun bi ga shi yadda Ubangiji Ta'ala yake ta fadar sufofinsu yake ta fadar irin ni'imomin da ke tattara da su to kuma inda ta'ala Allahu an zalika uluwan kabira inda zai buƙaci mata sai zai ɗauki mata a cikin mutane da na horo da ini sannan tsakanin mala'iku da mutane suwane ne suka fi tsarki mala'iku to yana ganin ga su mala'ika jibrilu ga su mika'ilu duk Ubangiji Ta'ala sai ya tsallake su sai zo ya ɗauki Uzairu ya riƙe shi a matsayin ɗa sai zo ya ɗauki Isa ya riƙe shi a matsayin ɗa zai yiwu ba zai yiwu ba shi yasa Allah Ta'ala ya ce lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin inda za mu aikata hakan to da a cikin halittar da take sama a tare da muku da a ciki za mu ɗauka to shine Allah Ta'ala a gaba yake gaba da cewa ballan qadhifu bil haqqi ala al batil a ba haka al'amari yake ba na qadhifu bil haqqi ala al batil muna jefa gaskiya akan ƙarya ma'ana waɗannan bayani da suke yi ƙarya suke yi Allah sai yake jefo ayoyin alqur'ani daga sama yake dora su akan harshen annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da zarar annabi ya ja ayar ya kafa muku hujja sai ƙaryarsu ta ƙare sai su kasa ba da amsa sai a kore ko a kore ƙaryarsu a kai su ƙarshe shi ne ballan qadhifu bil haqqi ala al batil fayadmahu da zarar manzo Allah sun faɗi magana yana mayar musu fayadmahu sai wannan magana ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ta rugurugu da ƙaryarsu fa idza huwa zahiqun sai kaga ƙaryar ta bace bat me yin ta ma ya bace bat ya kasa tasirin komai walakumul waylu mimma tasifun cikin irin abinda kuke siffanta Allah da shi cewa yana da ɗa ko yana da ɗaya ko yana da mata to lallai azaba mai tsanani ta jahannama ta tabbata gare ku a gaban Ubangiji Ta'ala ya ce walahu man fis samawati wal ard duk wani halitta da ka sani a sama da duk wata halitta da ka sani a ƙasa alaƙarsu da Ubangiji mai girma ɗaukaka alaƙa ce ta mallaka su ɗin bayan Allah ne shi Ubangijinsu ne dole su rankwafa su bauta masa ko sun ƙi ko sun so ko da sun yadda ko ba su yadda ba domin a cikin bayan Allah akwai waɗanda suke bauta wa Allah cikin soyayya suke bauta wa Allah cikin miƙa wuya suke bauta wa Allah cikin yadda akwai kuma waɗanda Allah Ta'ala yake musu tilas ko sun ƙi ko sun so sai sun bauta wa Allah domin ga inuwarsu nan safe da yamma yatabayyau zilaluhu an al-yamini wash-shama'ili sujjadan lillahi dama da hagu idan ka kalla gabas da yamma in ka kalla inuwarsu tana kwanciya a ƙasa idan mutum yanzu ya tsaya a tsakiyar ranar nan zai ga inuwarsa ta kwanta a bayansa inda safe ne za ta kwanta a gabansa to wannan inuwar da ta kwanta sujjadan lillahi sujjada take wa Ubangiji mai girma da ƙasa saboda ko kana so ko baka so alaƙar ka da Ubangiji Ta'ala alaƙa ce ta bauta shi ta Allah ya ce in kullu man fis samawati wal ardi illa ati ar-rahmani abda kowa bawa ne zai je wa Ubangiji sa mai girma da ɗaukaka shine Allah Ta'ala ya ce wa man indahu su ko waɗanda suke wajen Allah ma'ana ana nufin mala'iku da suke sama suke tare da Ubangiji mai girma da ɗaukaka la yastakbiruna an ibadatihi da kai ba sa girman kai ga barin bautar Ubangiji mai girma ɗaukaka wanda yake nuna maka cewa ashe lallai bawa zaman sa lafiya shine ya miƙa kai zuwa ga bautar Allah subhanahu wa ta'ala kada ka taɓa girman kai kada ka taɓa jin nauyi a kan cewa ba za ka bauta wa Ubangiji mai girma ɗaukaka ba a'a ka bauta wa Ubangiji mai girma ɗaukaka annabawan Allah dukkaninsu su ma haka suke Allah Ta'ala yana ba da shaida cewa su bayin Allah ne alaƙarsu da Ubangiji Ta'ala bautar Ubangiji mai girma ɗaukaka kamar yadda Allah ya faɗa akan annabi Isa ɗan da na Maryamu lan yastankifa al-masih an yakuna 'abdan lillahi wala al-mala'ikatu al-muqarrabun Allah ta'ala ya ce hakika annabi Isa dan nana Maryamu dai ya sarki fa baya jin nauyi baya jin kyama baya jin kunyar an ya kuna abdullillah ya kasance bawa ga ubangiji mai girma da baka walal mala'ikatul muqarrabun haka mala'iku da suke makusanta Allah su ma idan ka gansu wato ainihin zaka ga masu bautar ubangiji ta'ala ne ba sa jin nauyi a kira su da suna bayin Allah wanda yake jin nauyi a kira shi da suna bayin Allah wannan ba Allah zai masa azaba ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا الله تعالى يقول لك جن نوين يبوتاوى الله فسيحشرهم إليه جميعا ويستكبر ثم يتجر من كي فسيحشرهم إليه جميعا دسنو أبنجي لجماعة وفكا زي تاشيس إذوا غريس وقبات أينسو شيني أعلم ويوم أبنجي تعالى يقول ولا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون كما باسا قجيه هو دي يوشيد cikin bautar ubangiji mai girma da tsarki ba dare ba rana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ba mu labari lokacin da aka yi isra'i da ji yaje baitul ma'mur yace yaje wannan waje yake kira da suna baitul ma'mur ko ka kira shi da suna baitul izza ko ka kira shi da suna ka'batul mala'ika yanda mutane suke da ka'aba a ban kasa gida na farko da Allah ta'ala ya fara ginawa a ban kasa dan abota masa shine gidan nan da yake dakin ka'aba a garin makka to yanda muke da wannan ka'aba din haka su ma mala'iku suna da ka'aba yanda ake zuwa ka'aba ayi tawafi abota wa Allah to haka su ma mala'iku suke zuwa baitul izza kullun fi tawafi abota wa Allah Allah sallallahu alaihi wasallam yake kullun sama da mala'ika 70 ne suke shiga abota wa Allah in sun fita kuma ba za su ƙara dawowa ba har abadan abada baki bai baki ne ba su da kan su da za su ƙara dawowa saboda ka riga an ba kowa ranarsa saboda ka yanzu idan suka shiga yan yau asabar da suka shiga to su da wajen har abadan abada ba za su ƙara dawowa ba su da rubo bakan mun gane wannan saboda ka'idar fadin Allah ta'ala wa ma ya'lamu junuda rabbika illa ba wanda ya san adadin rundunar ubangijinka mai girma da suka ce Allah da kansa mun gane wannan to shine ubangiji ta'ala yake cewa wala yastahsiruna ba sa gajiyawa cikin bautar Allah ba sa kasala cikin bautar ubangiji mai girma da ɗaukaka yusabbihuna al-laila wan nahar sun kasance suna tasbihi ko da yaushe cikin dare da rana suna wato ainihin suna tsarkake ubangiji mai girma da ɗaukaka dare da rana hadisi ya zo a cikin musnad na Imam Ahmad ibn Hanbal Allah ya ji kansa da rahma daga riwayar Hakim ibn Hizam Allah ya kara masa dimbin yadda yake cewa wata rana muna tare da sahabban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi yana tsakiyar mu a zaune dan abin da yake shine baina wa rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama baina ashabihi muna zaune tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam shi kuma annabi yana tsakiyar sahabbansa a zaune tare da mu in qala lahum sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa da su har da su asat ma'una ma asma kun ji kokarar da nake jiwa a sama kun ji rugujin da nake jiwa a sama kuwa qalu sai sahabbai suka ce ma na na ba mu shi ira rasulullah mu kan ba mu ji komai ba to ai kulluwan ba dai ba ko abinda shi zai ji sai ba za su iya ji ba abinda zai gani sai ba za su iya ganowa ba inda kafarsa ta taka a cikin suwa zai iya zuwa waye ne fadar Allah a sama sai shi ko ba haka ba ya danna har cikin fasa din wakana qaba sosai ne bal adna audan aibi ma'ana bal adna ya shiga har ciki saboda haka jinsa daban jinsu daban ganinsa daban ganinsu daban saboda haka idan ya ji wadin su ba dole bane ji ne to ji fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa da su inni la asma'u abid as-sama yace ina jiyo rubuji a sama ga sama can tana rubuji babu abinda kake jiyo kara sai hayaniya da rubuji to hayaniyar menene rubugun menene yace babu wani wuri a sama kwatan kwacin inda zaka aje sanda ko kara face mala'ika yana wajen mala'iku sun cika saman tab irin abin da ba wuce yake cewa babu masaka in ce ina fata mun gane wannan sannan kuma babu wani mala'ika a wannan sama din faci sai ka ganshi sajidun aw qa'imun li sabbihillah
wa wasa
wasu suna can sun yi sujjada wasu suna can a tsaye kyam babu abin da suke sai tasbihi ga ubangiji mai girma da daukaka to shine Allah ta'ala yake yusabbihuna al-laila wan-nahar sun kasance suna tasbihi dare da rana la yafturuna ba sa wato ainihin kosawa saboda haka wannan ita ce dabi'ar mala'iku wannan shine alakar su da ubangiji mai girma da daukaka yawaita tasbihi ya yan uwa tasbihi wani abu ne wanda wata ibada ce wacce take kara wa dan adam matsayi da daraja take wanke zuciyar dan adam take ɗaukaka dan adam take kara masa hasken rayuwa take kara masa nutsuwa a cikin zuciyarsa domin tasbihi yana kara kyautata alaka ne tsakanin bawa da ubangiji sa da girma da daukaka duk lokacin da kake tsarkake Allah kake cewa subhanallah 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 tsarki ya tabbata ga Allah to wannan tsarkake ubangijin ta'ala da kake yi kai ma tsarkake kanka kake kuma kana kara samun yakini da yadda da ubangiji mai girma da daukaka shi kuma ubangiji ta'ala zai baka kariya daga dukkanin fitinar da ta taso maka ma zahara minha wa ma batana sai mu ji ayatul kursi
an istaqamu alihatan min al-ardi hum yunshirun لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون
الله تعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض شمبات الركي alloli ababan bauta aban kasa ba hum yunshirun shin sun suke rayar da su bayan mutuwa law kana fihi ma alihatun illa allah inda a ce a cikin sama ko kasa akwai wasu alloli da ake bautawa banda allah la fasadata ai da saman ko kasan ba ta zauna lafiya ba da kullun cikin rikici ake fa subhanallahi rabbul arshil azim sarki ya tabbata ga allah رب العرش العظيم وبنجشن وكما رب العرش أما يصفون وبنجشن العرش أما يصفون الدنجني دا أبندا سكي صفا لاشي لشي لا يسأل أما يفعل باء تنبيه فدنجني دا أبندا يكي أي فتاوى وهم يسألون سوباي أكي تنبيه دنجني دا أبندا سكي أي فتاوى أنا وجم بجماعة وفكا yana jeho gaskiyar ne dan ta rushe ƙarya ta kore ta tabace ba Allah ta'ala yake amista khazu alihatan min al-ard shin ba sun riki wasu alloli ababan bauta aban kasa ba hum yunshiru shin waɗannan allolin nasu su suke rayar da su ko su suke kula da rayuwarsu ko su suke ba su ci ko su suke ba su sha ko su suke musu hidima to kaga nan wajen kore ƙarya da makaryaci ne domin kai da kake bauta wa gunki ka san ba shi yake maka hidima ba kai kake masa hidima in yayi kura kai kake kade shi kullun sai ka masa mope kullun sai ka gyara shi inda zai tsage sai ka nemo tufa gilu ka ka dan tsuke shi ko ba ka ba kai kake wahala da shi sannan kuma kai kake cewa kake bauta masa akwai hankali a cikin wannan shi yasa babu tsatsi babu mai hankali a duniya irin wanda yake bauta Allah subhanahu wataala duk kwakwalwar mutum duk professional ɗin mutum duk ɗaukakarsa in har baya bauta ubangiji ta'ala to idan ka zuba masa ido sai ka ga wani ɗan ƙaramin mahaukaci mahaukaci ne wani ɗan fagal fagal ne haka yanzu ka je irin ƙasashen da ake gani sun cika ba a duniya da ke rike da kimiyya da fasaha da harka ta engineering aka ramuka Allah mun zo gidanku da harka ta likitanci da harka ta kaza da harka ta kaza ga malam nan su sun san irin waɗannan waɗanda duniya take ɗauka gifted to kallon mahaukata suke musu saboda za su ga akwai inda suke da tawaya yanzu za ka ji irin ƙasashe irin su India ka samu mutum an ce maka professional ne akan harkar lafiya duk wata cuta daga duniya sai an ɗauko an zo asibitin ta cikin ƙanƙanin lokaci zai bayar da shawarwari ya consulting ya operation
a samu lafiya akan wannan cuta din. Amma kuma yana gama wannan cuta din zai kuma ta hanya ya ga sani ya yi kusa ga shi kai Allah. Ina hankali yake a nan wannan. Ko kuma ya ga tufa wai yana girmama ta. Shi tufa yake bautawa. Ko irin masu yi mana kai ba sa kallon ba ta tufa yake ba. To habbar ko no akwai wannan da suke bauta masa. Ko kuma ya je gaba duk abin da yake yi ya zo ya samu gunkin shera bali yana gaishewa. Sai na hankali yake a rawar. To amma mu'mini shine wanda zai zo Allah ya ba shi wani buɗi, ya ba shi wani profession na rayuwa. Kullum wannan profession din babu abin da yake ƙara masa sai ƙaunar Allah da isa zuwa ga Allah. In yayi aiki ya samu nasara kansa yake alfahari da shi ko Allah yake godewa. Allah yake godewa. Wannan me yake ƙara masa? Imani da nutsuwa da ƙara kusanta da Ubangiji mai girma da ƙarfi. Sannan mu'minin da yake ga imani, ga ilimi na zamani, ga ilimi na addini. To kullum ilimin sa na addini yana gaidin ɗinsa akan ilimin zamani ne ya ƙara samun imani da Ubangiji mai girma da ƙarfi. Dan a wannan lokacin ne zai tabbatar da cewa lallai duk abin da yake nema na ci gaban rayuwa sai ya dawo wannan addini din. Akwai wani clip da na gani haka a YouTube. Wata yarinya ce aka haife shi tantar yanda ka san fishu. Yanda ka san ka ajiye auduga haka take. Babu wani abu da yake motsi a jikin ta. Ko kashi ba ta da shi. Yanda ka in ka dauke ta zaka iya lailaye ta. Zaka iya tsipiye ta ba ta da kowane irin kashi. An je an yawo manya-manyan asibitocin duniya. An duba an zagaya an duba an zagaya an rasa me yake damun yarinyar nan. An dauki jininta, an dauki yawunta, an dauki turofanta, an dauki fitsarinta, an je duk wani laboratory. Ana neman me yake damun yarinyar nan. Sai aka samu wani likita musulmi. Sai aka kai masa yarinyar nan. Duk wani consultation da aka yi an kawo masa ya biya duk duba, ya biya duk duba, ya biya duk duba, ya tabbatar da cewa kowane likita da ake ganin profession ne ya tasa damun menene. Ya ce to wannan matsala duk inda za mu kai da binciken da akan harkar likitanci ba za mu same ta, mu komo Alkur'ani, mu komo sunnar manzo Allah ba mu samu wata. Ya ce to sai ya gano cewa wannan matsalar ciwon zuciya ne yake damun yarinyar. Ya kira wa likitoci ya gaya mutum ce ciwon zuciya ne, wannan ciwon yana da alaka da zuciya. Suka ce hau ya za a ce yana da alaka da zuciya, sai ce eh na karanta a cikin littafinmu na musulunci Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam mentions that ala inna fil jasadi mudgha idha salahat salaha al jasad kullu wa idha fasadat fasada al jasad kullu ala wahi al qalb. A cikin jiki akwai wata tsoka, in dai tana lafiya to gangar jikin lafiyar sa lau hissan wa ma'ana. Domin lafiyar gangar jiki kashi biyu ce, akwai lafiya ta ganin ido, akwai lafiya ta ma'ana. Lafiya ta ganin ido shine a ganka kana da lafiya, kana tashi, kana komai, kana komai. Lafiya ta ma'ana shine a ganka mutumin kirki mai kiyaye dokokin Allah. Wa idza fasadat fasada al-jasad kullu ko kalmi hikima irin ta Allah ar-rahma. Da cewa yayi iza salahat salahal jasad, to sai zaman ko karshen ta kawai iya wannan islahin ma'anawi ne. Amma sai ce kullu, wanda lafazin kullu shamil ne, alladhi yashmalu hissu wal ma'na. Wa idza fasadat fasadal jasad kullu, to Allah ya ce ala wahi al qalb. Nan da nan sai aka dauki sarfin na zuciyarta, sai aka je aka auna, sai aka gano akwai wani weakness a cikin zuciya, kai wa yan training za a bata, ana fara bata wannan training din da waye, sai zuciyarta fara fikin kafin ka ce me sai kashin ta ya fara kwari, kafin ka ce me sai gashi ta zo tana abin nan shekarar ta biyar kamar tushen take. To kaga ilimin addini idan ya hadu da masu addini kuma suna da ilimin zamani ne zai mutu. Guiding din zai ringa yi zuwa da ƙara samun ne imani da Ubangiji mai girma da ƙarfi. Imani da Ubangiji mai girma da ƙarfi. Likitoci na musulmai sun gano cewa ina irin mutanen nan da suke cewa ai ni ina training cholesterol ya min yawa, ta ringa fita kana gudu da safe sa wani dan traffic ɗinka kana gudu da safe suka gano cewar sallar raka'a biyu da zakai takan iya maka kabarin din training na awa sai da zakai kana gudu a cikin suka ce sannan kuma shi wannan gudun da kake is not the solution ba solution bane ba saboda ita zuciya tamkar jaka shi a haka take a rataye a cikin kirji to lokacin da kake gudu motsin da take yi kawai bilinci take kawai wani abin nan take jogging take yi haka jijjiga kawai take yi sai kake ganin kamar kana samun sauki kamar kana samun jin daɗi kamar jikinka yana samu to wannan jijjigar kadai ba ta covering din abin da ake bukata sai covering na ta motsa jikinka gangar jikinka ya samu lafiya shi yasa zaka gama gudunka wannan ba zai hana ka ciwon zuciya ba zaka gama gudunka wannan ba zai hana ka heart attack ba zaka gama gudunka wannan ba zai hana ka hawan jini ba zaka gama gudunka sugar ɗinka ba zai low ba to amma lokacin da kake sallah tunda ita jakar zuciyar a haka take a tsaye da kayi ruku'i za ta yi me za ta koma ta kwanta horizontally da kayi sujjada za ta rankwafa samanta zai koma ƙasa ƙasanta zai koma sama to duk abin da ake bukata ya motsa a cikin zuciyar na jinin da yake cikin zuciyar da tana haka a tsaye to yanzu ka kifa ta saboda haka jinin ƙasan zai dawo sama in ka dago zai ƙara komowa in ka ƙara koma sujjada ta biyu zai ƙara komawa to sai kaga zuciyar tana samun balancin tana abin da nake so
a za ka hana ni fada da likitoci kanka hana ni fada da likitoci
mun gane wannan? To duk wannan mai guiding ɗinsu abubuwa guda biyu da suka hada ilimin zamani da kuma imani da Allah suka ce aya goma da za ka karanta a cikin Alƙur'ani kafi gudun awa ɗaya da za ka yi domin shi gudu kamar yadda muka faɗa kana yi ai zuciyar vibration take yi girgiza take yi ko to shi ma Alƙur'ani in kana karanta shi zuciyarka tana me tana vibration to da ka je kai wannan ban hana ku gudu ba ko ba ce ku suka ba amma ga gudun ga karanta Alƙur'ani ga gudun ga sallah me zai faru nurun ala nur ya haɗe lafi bi nuri gimaji an samu haske kan me to sai ka ga an samu cikakkiyar me lafiya to duk waɗannan abubuwan idan mutum ba shi da imani ba shi da alaƙa da Allah to ko da ya fahimce su zai mutu gurguwar fahimta shi kuma za su amfane shi ba to amma idan yana da imani yana da alaƙa da Ubangiji mai girma ɗaukaka to idan yana harkar likitancin duniya yana harkar injiniyancin duniya yana harkar kaza na duniya ga kuma imani babu abin da aka zai kara masa sai kara samun nutsuwa da cewa lallai Allah Ubangiji lallai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam aikaccen manzo ne daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine bambancin tsakanin wanda yake da'irar musulunci da wanda yake wajen da'irar musulunci shine Allah ta'ala yake cewa amin tafazu min dunillahi أمن اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله الله تعالى شيء إن دعا شيء أخي واسألوا لي نجس فيهما ضمير التسمية يرى قطع إلى السماء والأرض السماء قوة قطع لا فسادة تداتني سماء قوة قطع كلالة ومن بعض يشيء باء سركي بي أينام أقريد فو zaman lafiyar sama da zaman lafiyar ƙasa sun samo asali ne saboda ubangijinsu guda ɗaya ne mai gudanar da su guda ɗaya ne mai kula da al'amuransu guda ɗaya ne mai tsara musu ayyuka yanda ya so ya ga dama guda ɗaya ne inda ake lallan yanda mubtilun mushrikun suke i'tiqadin cewa akwai wasu alloli bayan Allah da mu muka imani muke bautawa inda ake lallai haka al'amarin yake inda ake lallai haka al'amarin yake to da ba mu ga duniya ta zauna yadda take ba in kuma sun ce ba haka bane ba to mu yanzu na tadifu bil haqqi alal batil ga gaskiyar mun doro akan ƙarya su zo su koka mu gani mu mun ce ubangiji mu mai girma daukaka shi yake kaddara yini shi kuma yake kaddara dare to muna so gobe ko Allah da kuke bauta da kuka yarda da shi ya hana rana fitowa gobe ko kuma in ya isa yanzu ga rana ta tafi faduwa ya rike ta tak zuwa shajin dare sannan ta fadi duk wanda ya yarda Allah da shi ne Allah ya mana wannan magani zai iya ba zai iya ba ko lau kana fiki ma alihatun illa Allah inda a ce a sama ko ƙasa akwai wani abun bauta in ba Allah ba to na farka da ta da duniyar ta lalace da saman ta lalace da ƙasan ya lalace domin wani Allah zai ba da umarni wani zai haya wani zai ce ayi wani ce ka ayi wani zai bayar wani zai rike ko ba haka ba wani zai ce za a yi ruwa wani ya ce kai ni mutanen sun fata min rai na fata ba su ruwa to amma abin da yake tabbatar da cewa lallai ubangiji ta'ala shi shi kadai ne da waɗanda suke bauta masa da waɗanda ba sa bauta masa da waɗanda suke bin sa da waɗanda suke saba masa duk kudin gora yake musu a duniya ya ba su ya hana su in zafi ya zo ba wani wanda yake baya jin zafi ba wanda baya gumi da mai bauta Allah da wanda baya bauta wa Allah to wannan a haduwar da aka yi in uniform cikin wani al'amari guda ɗaya wannan shi ke nuna maka mai gudanar da al'amarin guda ɗaya shi ne Allah in ana damuna da gonar kafiri da gonar musulmi duk kina da Allah ta'ala yake yi inda kuwa a ce akwai wani abun bauta ba Allah ba to iya inda kake bauta wa iya abin da za su samu kenan abin da nake nufi da hakan shi ne waɗanda suke bautar gumaka to da sai a ga lokacin da suke bukata gumaka su sai su musu ruwa a iya gonakinsu waɗanda ba su bauta gumaka gonarsu ba za su samu ruwa ba to amma wannan dalili ne yake nuna maka cewa mai gudanar da al'amarin guda ɗaya ne shi ne Allah saboda haka da gonar musulmi da gonar kafiri haka zai jika su da ruwa iri ɗaya in ana sanyi da kafiri da musulmi duk za su sanyi in ana zafi da kafiri da musulmi duk za su zafi in ana kusufu shamsi ko ana kusufu alqamar da kafiri da musulmi dukkaninsu za su shiga wannan moon eclipse din ba wanda ya sai tsallake wannan ba wanda ya sai tsallake wannan da ranar kafiri da ta musulmi duk ɗaya ce da lokacin kafiri da musulmi duk ɗaya ne yanzu da zaka duba agogon kafiri zai ce maka karfe 4:50 in ka duba na musulmi shi ma 4:50 ne lau kana fihi ma alihatun illa Allah la fasadata inda a ce akwai wani Allah bayan Allah wannan da ake bautawa to da ko dan su bambanta kawunsu da ƴan uwansu to da sai sun canja da sai sun canja da yanzu ana nan wani Allah zai dauke shi ne bibi ya ce to shi yanzu gaskiya ya ƙara daga wata 12 a cikin shekara yanzu watannin shekara sun koma wata 15 a wajensa amma abinda zai nuna maka Allah guda ɗaya shi ke gudanar da wannan da kafiri da musulmi dukkanin da su wata nawa ce wata 12 ce ko da a cikin kwanaki wani zai ce maka shi yana da wata mai 28 yana da mai 29 yana da mai 31 mu kuma musulmai mu ce mu asharu inda na haka za wa haka za wa haka za 29 ne ko 30 amma dai duk in aka je aka dawo dai a 12 ake tikewa bisa ka'idar ubangiji ta'ala inna iddatash shuhuri inda Allah 12 shahran fi kitabillahi yawma خلق السماوات والارض من اربعه لوكاشين da Allah ya halitta saman ya halitta kafan haka yaga dama haka ya tsara wata 12 ne in kaga dama ka kira shi da al-muharram safar rabi'u awwal rabi'u thani jumada awwal jumada akhira rajab sha'ban ramadan shawwal dhulqa'da dhulhijja 12 wajen musulmi in kaga dama ka ce january february march april may june july august september october november december a wajen su Allahu akbar wanda ya tsoro da shawo law kana fihi ma alihatu illa Allah la fasadaka shi da yake su fa subhanallah to in haka ne sarki ya tabbata ga Allah rabbul arsh ubangijin al'arshi amma ya sifuna cikin abin da suke siffanta shi da shi na tawa Allah ta'ala yake la yus'alu amma yaf'al ba wanda ya sai kuma ko ya tambayi Allah amma yaf'al dangane da abin da yake aikata ko akwai ko akai in ba ai ruwa ba akwai wanda yake sai ce dan me yasa ba ai ruwa ba in zafi yayi zafi akwai wanda yake sai ce dan me yasa zafi yayi yawa ko kowar raina tsayuwar wata akwai wanda zai hawa ya gyara wa hum yusalun amma su bai su ne dole Allah zai tambaye su alimin gobar kiyama Allah ce wa ihum innahum mas'ulun a tsayi da su dole sai an tambaye su fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna al-mursalin Allah yace wadanda muka tura musu manzanni sai mun tambaye su su ma manzannin ba za su sha ba wallahi su ma sai mun tambaye su Allah ya ka ba mu ikon mun ta tsara ba wa shi ayat da wato
amin ta qamu alina illa turha lakum hada dhikru man ma'ana wa dhikru man qabali bal aktharuhum la ya'lamuna al-haqq fa hum mu'ridun wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun
Allahu akbar Allah ta'ala ce amittakhadhu min dunihi alaha shin ba surruki wasu ababan bauta ba ba Allah ba kun kace musu ya ba aikin Allah ha tu burhanakum ku kuzo da hujjar da kuka dogara da ita cikin bauta musu hadha zikru man ba'i wannan shine wa'azin da ke tare da ni wa zikru man qabli kuma wannan shine wa'azin waɗanda suka gabace ni daga cikin annabawa bal aktharuhum la ya'lamuna al-haq a fa haka al'amarin yake ba da yawa daga cikin su duk san gaskiya ba fa hum mu'riduna sai su kusance suna juya mata baya wa ma arsalna min qablika min rasul kuma bamu aiko wani manzo gabanin ka ba ya ma'aikin Allah illa nuhi ilayhi face sai da muka yi wa'ayi zuwa a gare shi annahu la ilaha illa ana ya gaya wa mutanen sa babu abin bauta bisa ga tantanta in ba ni ba fa'buduni dan haka kowa ya zo ya bauta a nan wajen ubangiji mai girma daukaka yana wato ainihin ƙara ƙaryata hujjar masu hujjar da suke cewa akwai wani abin bauta ba Allah ba yana ƙara koyi su sannan kuma yana ƙara gaya wa waɗanda suka yarda da cewa lallai Allah abin bauta ne to su ƙara samun nutsuwa ga wata dalili nan ku kalli dalilan da muka faɗa a baya kowa ya samu nutsuwa to tsaya ku ji kuma wani safin samburin dalili nan Allah ta'ala ce amittakhadhu min dunihi alaha shin ba sun riki wasu ababan bauta ba Allah subhanahu wata'ala ba ko ba haka ba to kun kace musu ya ma'aikin Allah hatu burhanahu ku kawo hujjarku shin akwai wani littafi da aka saukar kafin wannan littafin da na zo muku da shi na alqur'ani wanda ya ba ku damar ku bautawa wannan ababan bautan naku ni gashi na zo muku da littafi nace Allah ya mun wa'ayi in bauta masa to kuma ku zo mun da naku littafin da taku hujjar da take nuna waɗannan mutane sun ce waɗannan gumaka naku sun ce ta ku bauta musu hatu burhanahu ku zo da hujja an sa ba su da hujja ba su da madogara to sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce hadha zikru man ma'i wannan littafin na alqur'ani shine hujjar man ma'i waɗanda duk suke tare da ni gashi muna da rubutaccen littafi daga wajen Allah wanda ya nuna mana cewa lallai lallai Allah shi kadai ake bautawa wannan shine dogaran mu ita ce hujjar mu da muka dogara to in mun ce muna da namu littafin da muka dogara da shi wanda zai ce to me rawana da littafin littafin ku kadai yake zai nemi hujja sai Allah ya ce wa zikru man qabli kuma duk wani annabi da Allah ta'ala ya aiko kafin ni wannan ita ce hujjar sa in ba haka ku je ku duba littafin at-taura shin at-taura akwai inda aka ce abota gunki ko akwai inda aka ce abota ubayd ku je ku duba littafin injila a cikin ta akwai inda aka ce abota gunki ko za ku samu hujjar da za ku makale wa cikin abin da suke bauta na gargajiyar sannan ku je ku buda littafin zabura shin akwai hujjar da take tabbatar da cewa abinda kuke gaskiya ne ko kuma a hujjojin da suka zo a cikin littafin Zabur yafi kama da hujjojin da suka zo a zikiru mamai hujjar da take hannuna da ni da al'ummata amsa ita ce duk wani littafi duk wani addini saukakke daga wajen Ubangiji mai girma da ɗaukaka inda za a je a duba littafin sa za a ga cewa sakon da ke ciki daidai yake da sakon Al-Qur'ani to waɗannan kenan da suke da littattafai a hannunsu suke da hujjoji a hannunsu ina kuma da ku waɗanda ba ku da littafi ba ku da hujja kawai rayuwa kuke ta gargajiya rayuwa kuke ta jahiliya rayuwa kuke ta molanka rayuwa kuke ta dabbobi kalma bari ma dabba ta fi ku tsarin rayuwa ula'ika kal al'ami bal hum afal dabba ma ta fi ku tsarin rayuwa to wanda yake da wannan rayuwar ba ilimi ba hankali ba tunani ba tsari shine zai zo yayi jayayya da abin da yake rubutacce ne ilimi ne saukakke daga wajen Ubangiji mai girma daukaka wanda ga dalail nan ga qara'in nan sun nuna cewa eh lallai waɗannan abubuwan da ake faɗa su ne gaskiyar ba abin da kuke da'awa ba ina kuke rubuta wannan to shine a gaba Ubangiji mai girma daukaka ya ce bal aktsarhum la ya'lamuna hal da yawa daga cikin su san gaskiya mana da yawa daga cikin su akan jahilci suke rayuwa ba su taɓa zuwa sun saurari ilimi ba yau duk wanda yake sauraron ilimi ya yarda da cewa akwai ilimi a duniya to in Allah ya da ya riko da wannan ilimin babu abin da zai kai shi in ba zuwa gaskiya ba sai ka ga kasashen Turai ka ga yanda mutane suke dafifin shiga addinin musulunci ka ga yanda Turawa suke dafifin shiga addinin musulunci saboda mai Bature ya yarda da ilimi na farko sannan kuma abu na biyu ya yarda da research ya yarda da bincike saboda haka da zarar an gaya masa wani abu wanda yake ba bai sabo a wajensa ba karyatawa yake yi ba abinda yake sai ya dora shi akan mizani na bincike sai ya fara sacin to da sun fara sacin babu inda bincikensu yake taka musu burki sai zuwa ga yadda da cewa lallai Allah ɗaya ne sai su yi imani akwai wani Bature da ya ɗauki rahila yake zagaye duniya kan cewar zai fi yawo a duniya sai ya ƙure duk musulmai saboda me har yanzu ya kasa samun musulmin da zai gamsar da shi cewa akwai Allah ya ƙi jidal ya ƙi tattaunawa duk waɗannan ayoyin da zaka kawo masa da hujjojin da zaka kawo masa ya san yanda zai kwakwaɓe su ya buge su ya je wannan ƙasa ta musulmai ya samu manya-manyan malamai ya zauna da su ya ƙure su ya tafi nan ya tafi nan ya tafi nan wata rana sai je Misir ya je Egypt yana yawo sai ya wuce wata wani masallaci sai ga wani alaramma ya tara ƙananan yara yana karantar da su Al-Qur'ani sai ya shigo ya samu abin da yake nema zai ƙure sai ce wannan malamin me ka tara waɗannan yaran kana karantar da su sai ce littafin Al-Qur'ani ne why publishing ɗinsa why author ɗinsa why rubuta Al-Qur'ani sai ce saukakken littafi ne daga wajen Allah sai ce wane ne Allah sai malamin ya shuru sai ya kwantar da kai sai Bature ya ga malamin yana zubar da hawaye jikinsa yana karkarwa sai shi Baturen sai ya rasana ya kawai daga tambayar ka Allah za ka yi haka wata safin mene ne sai ce Allah shi ne wanda idan bayansa waɗanda suka yarda da shi sun tuna shi zuciyarsu sai ta yi rawa sai idanuwarsu su bar da hawaye idan bayansa waɗanda ba su yarda da shi ba an tuna Allah a gabansu sai gabansu ya faɗi sai jikinsu ya girgiza irin yadda kai ma jikinka ya girgiza da shiga ina kuka don na tuna Allah simple and clear wannan shi ne Allah saboda me duk sanda mummunai suke tuna Allah tashairu minhu junudul ladina yakhshawna rabbahum wa talinu juluduhum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah da sun tuna Allah jikinsu sai ya fara karkarwa sannan tasirin bautawa Ubangiji ta'ala da suke har akan fata su za ka gani thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah zukatansu su samu nutsuwa fata jikin su sai kyau saboda ambaton Ubangiji mai girma da kuka. Sai tunda nake yawo a duniya ban taba samun wanda ya gamsar da ni emotional hujja irin ka ba, lalle yau na yadda akwai Allah sai shiga dinin musulunci.
Allahu akbar.
Bal aktharhum la ya'lamuna al-haqq, da yawa daga cikin su ba ma su da ilimin sanin gaskiya din ne. Fahum mu'ridun, sai zaman su suna juyawa gaskiya din baya. Shine a gaba Allah ta'ala ce wa ma arsalna min qablika min rasulin, babu wani manzo da muka aiko bayan ka ya ma'aikin Allah, illa nuhi ilayhi, face mun yi wahayi zuwa gare shi annahu la ilaha illa ana, cewa ya gaya wa al'ummarsa babu wani abun bauta bisa ga cancanta in ba ni ba in ji Allah. Fa'abudun, dan haka ku bauta mu. Wannan ita ce hujjar duk wani annabi, ita ce duk hujjar duk wani littafi da Allah ya saukar a duniya. Ku kuma da kuke bautar wannan Allah, ku kawo hujjar inda aka ce ku bauta abin da kuke bautawa, ba ku da wannan hujja. Wannan faɗin Allah ta'ala annahu la ilaha illa ana, wannan yaqini yake ƙara wa mu'mini cewar duk annabawan da suka yi da'awa, da'awarsu ta zo ne akan bautar Allah shi shi kadai. Shi ma yanzu da yadda yake bautawa Allah shi shi kadai, wannan ita ce hanya ne cewa tare da shi. Sannan fadin Allah fa'abuduni, umarni ne wannan, sai ƙara wa mu'mini kwazo, ya dauke masa kasala da sakaci. Ko da yaushe mu'mini ko ne yake sai ya tuna cewa Allah yake masa ne fa'abuduni, bauta mu. Ko da za ka dan rafe ka tafi wata sharholiya, da zarar ka tuna Allah fa tayi fa'abudun, bauta mu. Yanzu kuma inda za ka tafi wajen sharholi ne, wajen bauta Ubangiji ta'ala ne, sai ka watsa wannan, sai ka da ina, sai ka da bautar Allah subhanahu wata'ala. Kuma haka wannan kariya ce, in dai dan adam zai ringa tuna wannan fa'abudun fa'abudun fa'abudun, to kariya ce take janyo masa a wajen Ubangiji mai girma da kuka. Ina ga sai mu dakata a nan wajen, ba dan lokacin yayi ba, saboda muna da bako Sheikh Abu Jabir Sheikh Abdullah ya kama na ziyara, wanda ba yau ne lokaci na farko da ya fara kawo wannan ziyara din ba, da haka za mu ba shi dama ya gaisa da mutane kuma ya rufe mana da addu'a. Abinda muka fara dai Allah ta'ala ka ba mu lada, wanda muka kuskure ko tuba harshe Ubangiji ta'ala ka yafe mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shukran.
شهدنا إلى حين فهو وحده لا شريك له، وشهدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحمد لله من أملك الغرياء والمرة والكسر كل دوار داما مكحنا بجوانا مجلس دون سوراري تفسير للكافر الله لنباجم شيء مالا ومو Sheikh Khalid Nasiri, Allah mabarkaci sarki ya ƙara masa fahimta.
Amin.
Allah mabarkaci sarki ya azurta shi da ihlasi da mu gabaci da.
Amin.
Lallai ni ɗalibi ne, sai sa nake gudun zuwa wajen malamai sai su ce sai na yi magana. Kamar yadda na zo a wancan lokacin, wallahi kullum na zo kwaɗayin ɗarin gazuwa nake saboda babu majalisun da ya kai majalisun da ake karantar da littafin Allah. Babu. Kuma ba ku da mutumin da yake da mutunci kamar wanda zai karantar da ku maganar Allah. Duk tafsirin da malam ya yi yau na ƙaru sosai, alhamdulillah. Kuma akan abu ɗaya ne, kuma shi ne dalilin ma da Allah ya sa Allah ya halicce mu ma. Dalilin da ya sa Allah ya halicce mu a kan shi malam ya yi magana yau gabaki ɗaya. Idan muka duba gabaki ɗaya, dalilai dai ake ta kawowa, mana yake ta karanto mana, yake mana bayani domin mu fahimci, saboda akwai bambanci tsakanin ka karanta Qur'ani da kuma ka fahimci me wanda ya saukar da Qur'ani yake buƙatar ka fahimta daga maganarsa. Shi ne tafsiri, tarjama, ana gaya maka tarjama ne. amma tafsiri ana gina maka ne Ubangiji yake nufi da wannan aya saboda mu tasirantu da wannan abu to duk waɗannan ababen da aka faɗa ana tabbara alhamdulillah to wannan ya kamata a gani kuma a aikace a rayuwar mutum ya bauta ma Allah shi ne kuma gashi Allah ya ba mu duk wani dalilin magana ga mala ya mana likitanci yau mala ya mana dogaraci yau ba abin da mala bai mana yau wannan shi ke nuna maka cewa wallahi mala ya yi wata magana yanzu na sai da na rubuta a cikin tafiya duk in dai ka yarda akwai ilimi wannan magana yana da girma wannan ka ga yanzu nan kalubale ne ga mutanen da suke gani suna da ilimi yanzu ka ga duk wanda ka jefa a wannan magana ka sa musu shakku akan ilimin da kake duk in dai ka yarda akwai ilimi to wallahi sai ka sa Allah shi kadai cancanta bautawa ashe wanda yake ikirarin yana da ilimin ya ji wannan magana mai hikima wallahi magana ce da ke cike da hikima wallahi bai da iya yiwa ba ku fahimci abin da malai ya faɗa ba amma wallahi maganar da ya faɗa da duk mutumin da ya yarda akwai ilimi ya yarda da ilimi to wallahi ya je sai ya gano cewa akwai Allah to kaga wanda ko yake gani yana da ilimi ko aka faɗi wannan maganar in an yau bai yarda da akwai Allah ba to yanzu ka sa yana doubtin kansa cewa shi ba shi da ilimi ce tsare kun fahimci wannan magana ne ya sa malai ya faɗi wannan magana kun san wayo ba wanda yake da wayo sai wanda ya san Qur'ani ban janye maganar nan duk mai wayo wallahi ba ka samu mai wayo sai wanda ya san Qur'ani shi yasa duk magana da hikima sai ka samu asalin shi ya ɗauko ne daga wanda ya fahimci Qur'ani yanzu malai ya karanto mana ayoyi da suke nuna mana adilla na Qur'ani da suke nuna cewa Allah shi kaɗai ya kamata a bautawa yanzu da za ku je ku sake bibiya wannan karatu za ku fahimci cewa duk inda Allah ya ɗauko mana maganar rububiyya to sai an biyo da maganar rububiyya saboda ba haka ko ake so ka gane cewa Allah shi ya halicce ka ba so ake ka fahimci cewa shi ya halicce ka saboda haka shi ya cancanta ka bautawa wannan shi ne Allah ya sa mu fahimci abin da malam ya mana karatu a kan yau kuma Allah ya sa mu tasirantu da wannan karatun Allah barkace sarki ya kara mata tsawon rai ya yi shekara da shekaru mu ji daɗin ilimin da malam yake bayarwa kuma Allah barkace sarki ya sa ya saba da shi Allah barkace sarki ya sa ya zama cikin waɗanda sautinsu yake zama sautin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da zan faɗa kuma mu yi kokari mu jawo mutane su zo su ji irin waɗannan karatu cikin wannan ilimi ne kun ji wani sakin magana na gefe wanda za a yi abinci ko na abu ilimi kawai ake magana na gaya ba ku wani maganar sakin sauka da magana ce wannan shi ne alim rabbani wanda yake gina mutane a kan addinin Allah haka ake so kawai mutum ya yi magana kan kala Allah ta rasulu babu ilimin da ya kai wannan Allah barkake sarki ya sa mu dace malam Allah ya kara maka a cikin ilimi Allah barkake sarki ya sa mu kuma mu zama dalibai da za su samu ilimi mai albarka Allah barkake sarki ya yarda da mu ya sanya albarka a cikin wannan majalisin subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Sheikh Abu Jabir Allah ta'ala ya saka da alkhairi kuma Allah ya ba da ladan wannan ziyara Allah ya bada gida lafiya daga sai mu rufe da addu'a اللهم اهدنا فيما هديت وعافنا فيما عافيت وكفنا فيما توليت وبارك اللهم لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك انه لا يجل من واليت ولا يحس من عاديت تبارك وبلغت عليك اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم احسن عاقبتنا مسألة الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان يا بديع السماوات والأرض يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في أوطاننا اللهم بارك لنا في ولاياتنا اللهم بارك لنا في بيوتنا اللهم بارك لنا في أولادنا اللهم بارك لنا في أزواجنا اللهم بارك لنا في آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا يا رب العالمين اللهم بارك لنا في تجاراتنا اللهم بارك لنا في أصواتنا اللهم بارك لنا في حكوماتنا اللهم بارك لنا في مكاتبنا اللهم بارك لنا في أهلنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقراءتنا ودعاءنا وما أنت أعلم به منا يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السلام عليكم.
آمين يا رب العالمين.